Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16-25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niya da kuma dalol sai tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na boahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Yanzu ma ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Grace Alheri Abdul muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa jami'an hukumar yaƙi da sharar fataucin miyagun ƙwayoyi sun samu nasarar kama wasu ƙwayoyi da kuɗin su ya kai naira miliyan 20 a jihar Adamawa. Haka kuma za ku ji cewa gamayyar ƙungiyoyin matasa a Borno sun yaba wa shugaba Buhari da hukumomin tsaron Najeriya. Sai kuma shirin kallabi tsakanin Rauna da Maryam Dauda za ta kawo mana. Daga nan kuma sai sharhin jaridun Amurka da kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke kira kuna ajiye mana. Amma kafin nan ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Kasar sa'o'i 24 bayan murabus din Jacob Zuma, Afirka ta Kudu ta yi sabon shugaban kasa. Cyril Ramaphosa, wani fitaccen ɗan kasuwa da kuma kusa a jam'iyyar African National Congress ANC, wanda ya taka rawa a ganin an tilastawa Zuma ajiye aiki, an rantsar da Ramaphosa ranar Alhamis a birnin Cape Town bayan da majalisa ta zaɓe shi babu hamayya. An rantsar da shi ne kuma bayan misalin sa'o'i 12 da yin murabus ɗin Zuma, biyo bayan matsin lamba da ya fuskanta daga jam'iyyarsa da ya sauka daga karagar mulki kafin cikar wa'adin mulkinsa a tsakiyar shekara ta 2019. Ramaphosa ya bayyana cewa zai fuskanci ƙalubale masu yawa a sabon mukamin da suka hada da yaƙi da cin hanci da rashawa da ya yi kamari a jam'iyyarsa da ƙoƙarin cike giɓin da ke akwai na tattalin arziki tsakanin 'yan ƙasa bayan ƙarshen mulkin wariyar launin fata da kuma ci gaba da sabon aikinsa lokacin da za a gudanar da zaben ƙasa a shekara ta 2019.
Firaministan ƙasar Habasha ya sanar da cewa zai yi murabus a wani abin da ya ce yunkuri ne na kawo ƙarshen rikicin siyasa da ake fama da shi a ƙasar, da yake jawabi ta tashar talabijin ta ƙasa. Hailemariam Desalegn ya ce ya miƙa takardar murabus daga mukamin firaminista da kuma shugaban kungiyar haɗin gwiwa na EFRDF. Firaministan ya ce zai yi murabus ne da nufin haɗa hannu wajen neman mafita ga kuma ganin nasarar garan bawul da muka yi, in ji shi. Ya ce kungiyar haɗin gwiwar da kuma jam'iyyarsa Southern Ethiopian People Democratic Movement duka sun amince da takardar ajiye aikin nasa, yana kuma begen majalisa ita ma ta amince. Hailemariam, ɗan shekaru 52, ya yi aiki a matsayin firaminista tun Satumba shekara ta 2012 lokacin da aka zaɓe shi bayan wata guda da rasuwar magabancin shi, wato Mels Zenawi. Ƙasar Habasha tana fama da rikicin siyasa tun da aka gudanar da zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a shekara ta 2016 galibi a yankin Oromiya da ke kudanci, abin da ya sa jami'ai suka ayyana dokar ta ɓaci.
Ana sauran kimanin sa'o'i 24 a kammala zaman tattaunawar wanzar da zaman lafiya ta Sudan ta Kudu da ake gudanarwa a Addis Ababa. 'Yan gwagwarmaya sun ce ƙarfin gwiwar da suke da shi na samun zaman lafiya mai ɗorewa a Sudan ta Kudu yana raguwa. Haɗakar ƙungiyar 'yan fafatukar da ake kira Kwamitin Ƙara Ƙarfin Gwiwa ta fitar da sanarwa jiya Alhamis, tana kira ga ɓangarorin da ke kai ruwa rana su mance da bambance-bambancen siyasa da ke tsakaninsu, si abin da zai kawo ci gaba a tattaunawar ta makonni biyu da ake dab da kammalawa da nufin kawo ƙarshen tashin hankali a Sudan ta Kudu. Ana kyautar zaton wakilan da ke tattaunawan za su sa hannu a sabuwar yarjejeniya gobe Asabar bayan rugujewar yarjejeniyar wanzar da zaman lafiya a Sudan ta Kudu da aka cimma a shekara ta 2015.
Ana shan labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Alhamis, Majalisar Dokokin Amurka ta ƙi amincewa da tsare-tsaren shige da fice guda hudu da aka gabatar a zauren majalisa cikin makon nan da aka keɓe domin muhawara kan matsayin bakin haure matasa da ke fuskantar barazanar ta saƙeyarsu da za a fara ranar 5 ga watan Maris. tsarin da shugaba Trump ya gabatar shi ya samu ƙuri'u mafiya karanci inda ya samu ƙuri'u 39 daga majalisa mai membobi 100. Nayi bakin ciki da muka gaza samun mafita a yau, amma wannan ba yana nufin aikin ya ƙare ba, in ji ɗan jam'iyyar Republican daga jihar Colorado Cory Gardner a saƙonsa na Twitter. Shi kuwa ɗan jam'iyyar Democrat a jihar Delaware Chris Coon ya buga a shafinsa na Twitter cewa, na damu matuƙa game da makomar matasan da ake kira Dreamers a duk faɗin ƙasar wanda ba su san makomarsu ba. Ana amfani da kalmar Dreamers ne a lokacin da ake ambaton waɗanda iyayensu bakin haure suka shigo da su Amurka tun suna ƙananan yara. Labaran duniya aka saurara daga sassan Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi sun samu nasarar kama ƙwayoyin da kuɗinsu ya kai naira miliyan 20 a jihar Adamawa. Ibrahim Abdulaziz ya duba mana wannan lamari.
Shi dai wannan nasarar da jami'an hukumar ta NDL suka samu ya ko biyo bayan samamin da suka kai aunuri da ake hada-hada sai da mugan ƙwayoyi, kuma cikin waɗanda aka kama har da 'yan mata da kuma masu sai da madara suku dayi.
An kama ni da su kan so kan da an ba ni ajiya ne saurayina ina sai da pepe su kire ranar da ya kawo ranar ya ka kama ni.
Shi ma wannan da ke tu'ammali da ƙwayoyin ya bayyana yadda aka yi har ya fada tarkon jami'an hukumar hana sha da fatocin mugan ƙwayoyin.
Sunana Cewlaki Penta ne ni. Yanzu ne kawai na ce bari in fara abun, shi ne ka kawai sai ya zo gabacin rana. Lamarin shaidan ne kawai, in ba ka ba ba na yi, Penta ne nake yi kawai. Kawai na wucewa ne kawai sai shi ne na ce bari in ajiye mu wuce, da safe zan zo ɗauka. Shi ne kawai aka zo kawai ka same ta da abu. Kawai na zo na samu ne an kawo min ne daga hanyar mubi. Na ji aiki ne a mubi na kalla abun ka sai na wannan.
Mr. Yakubu Kibo shi ne ma komandan hukumar ta NDL a jihar Adamawa ya ce yanzu haka ma waɗanda ke safarar mugun ƙwayoyin kan fari shigan burtu tare kuma da sauya salo ta hanyar amfani da kayayyakin masarufi ko kuma ɓoyewa a cikin abinci, inda suka gano wasu sundukan tramadol da wasu ƙwayoyi da kuɗinsu ya taso ma naira miliyan 20, wanda ya ce an cusa su nema a cikin kwalayen indomie.
Neman dabarbaru daban-daban yanda za su tabbata sun ɓoye ƙwayansu yanda jami'an tsaro ba za su gane abin da ke ciki ba. Yanzu ka duba za ka iske waɗannan carton 183 da ka iske shi haka za ka ga cartons na indomie noodles wanda ake ci. Aka yi amfani da carton na indomie aka sassa waɗannan miyagun ƙwayoyi watan tramadol. Tramadol guda yanda kake gani haka roll guda haka 8,000 ne, sannan kowane carton na indomie din nan yana da roll guda 17. In kai times in 17 da 8,000 zai baka kowane carton yanzu za ka sami 112 naira kowane carton. An kai multiply din su duka abinda ake nan carton din ga duka sama da miliyan 20 ne, wanda yake shi aka kama da shi yana aiki ne yana sai da electronics ne, to amma yana buya ne ga sai da electronics, sannan yana waɗannan business. Su ba su damu ba yanda zai cutar da jama'a ba, su dai su yi kuɗi wannan ko ba amfani. An kawo su ne a sai da sunan a cikin Adamawa State, sannan wasu kuma ana iya fitar da su waje ga kasashe makwabta kasashe. To wannan kaya an taso da ita ne tun daga Lagos. Idan ka duba za ka ga ko seal din man da aka yi shi da aka ga kamar it's just company seal, amma ba a sami kama wannan kaya ba sai a nan Adamawa State.
To wai ko ina batun cewa wanda aka kama kan yi yunkurin ba da cin hanci ga jami'an hukumar ta NDL ye.
An wanga irin business ba mutum guda ke yi shi ba, chain ne wannan zuwa wannan. In tabbatar maka da cewa waɗanga mutanen da aka kama da kayan nan sama da miliyan 20 wasu sun kira officers din suna so su ba su cin hanci na miliyan 10. To ka ko da su yi losing wannan sun gummace da su ba su miliyan 10 a saka musu kaya. To sun yi amma abin ya ci tura, don ba za mu taba yadda ba. Wannan aiki in kai kana cutar da jama'a ne, idan mun ce za mu ce kuɗi abu ne mai wucewa.
Komandan hukumar ta NDL kenan a jihar Adamawa Mr. Yakubu Kibo. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Danalin magani ne dan uwa a kiyaye a daina ja.
To wannan haka yake a gaida Ibrahim Abdulaziz. To daga batun miyagun kwayoyi a jihar Adamawa sai kuma batun tsaro a jihar Borno, inda gamayyar kungiyoyin matasa suka yaba wa shugaba Buhari da hukumomin tsaron Najeriya kan rawar da suke takawa a kasar. Ga Haruna Dauda da karin bayani.
Gamayyar kungiyoyin matasa da ke jihar Borno sun jinjina wa shugaba Muhammadu Buhari da marindanan sojan Najeriya game da ceto waɗannan mutane 13 da gwamnatin ta yi daga hannun yayan kungiyar Boko Haram. A makon jiya ne dai gwamnatin tarayyan ta fidda sanarwar cewa an yanto wasu mata guda 10 da aka kame akan hanyar Dambuwa, akan hanyar su narka gawar kawarsu, da ma wasu ma'aikatan jami'a da aka kame lokacin da suke gudanar da aikinsu na neman ma'adanan man fetur daga yankin arewacin Borno, wadda waɗannan 'yan bindiga suka sace suka kuma yi garkuwa tun daga wancan lokacin. Gwamnatin waɗannan kungiyoyi gide sun ce gwamnatin ta yi abin yabawa game da ya sake yanto waɗannan mutane, sai dai har yanzu ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen sake jan hankulan gwamnatin tarayyan da yanto ragowar mutanen da ke hannun yayan kungiyar Boko Haram ɗin. A yanzu hakan da suka haɗa ma da ragowar ɗaliban nan 'yan matan nan na garin Chibok. Alhaji Aminu Abubakar Kwandure shi ne babban sakataren kungiyar Hausa Fulani da ke jihar Borno. Ga ma abin da ke cewa wajen wannan taro.
Wato wannan haɗin gwiwa ne na kungiyoyi wanda Borno Youth ta jagoranta, waɗanda suke riƙe a hannun muna sun shugaban ƙasa da sauran jami'an tsaro su ƙara ƙaimi ta wajen cewa an ceto waɗannan mutane saboda su koma zuwa ga iyalansu.
Sunana Amina Sanda, ni ne women leader na wannan tafiya.
Ya kuke ji ne ku mata?
Da farko hankalinmu a tashe, mun yi ta koke-koke, mun yi ta gabatar da damuwanmu, da yanzu muka ji labarin an samu an karbo su. Mun ji dadi, muna farin ciki, muna godiya ga shugaban kasa Muhammadu Buhari. So kuma a samu musu abubuwan ci gaba, musamman kamar su taimakawa matan Borno, musamman mu muka fi shan wahala a Borno, ba ma a Borno ba, gaba ɗaya Najeriya mu muka fi shan wahala a game da irin wannan abubuwan da ya faru. Shine muke roko matsalan Boko Haram da ya faru, mun fita gayyara fiye da kowa.
Yo, sunana mai gari Usman Chaman na Gambar Market Trade Association. Na bayan ma Allah ya sa su dawo, muna roƙon Allah shugaban ƙasa ya ƙara ƙwazo. Wannan abu ya dame mu, mu kasar Borno, bisa gaskiya wannan damuwar ya sa mu ta hanyoyi jawa, wanda ya sa mu ta hanyar yunwa madanci.
Ni sunana Frank Okolobe, ni ne coordinator na Borno Youth for Emancipation for Good Governance and Peace Initiative. In gwamnati ta yi laifi, za mu soke ta mu ce wannan abin da kin yi ba ta yi daidai ba, amma tunda ta yi mai kyau dole mu fito mu godewa shugaban ƙasa, mu godewa kashin.
Sunana Bashir Abbas, su ma mun san kokarin da muka gani shi chief of army staff. Wallahi insha Allah nan ba da dadewa ba, saura ma kowa za shiga hannun yan uwansu insha Allah, ba ma sauran ba, hatta kungiyar Boko Haram ma sai sun nemi wajen da za su sha ruwa ma ya ga dareso dan mun gani mu mutanen Borno a ƙasa, ba wai maganar siyasa bace, a zahirin gaske mun ganta a ƙasa.
Wasu gamayyar kungiyoyin al'umman jihar Borno kenan ke jinjina gwamnatin tarayya game da yanto waɗannan mata da aka girsuwa su a kan titin Dambuwa, da ma waɗannan malaman jami'ar Maiduguri da aka sake yantowa makon da ya gabata. Haruna Dauda, biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda, kafin kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka.
Okay, well. naki dan ma da kabar ni shi ya ce naki dan sarkin garin ku ya ce naki dan sarkin garin ku ya ce naki dan matar gidanka ya ce naki dan manyan garin ku ya ce naki nai maka magiya da dama duka kaki to me zan baka tunda ba kai wa kowa garzaza garzadi.
To madalla har yanzu dai ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka ne a nan Washington DC, wanda yanzu haka agun muke cewa karfe 2:15 na dare. Gashar mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saki saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da bakon Aisha Bakari Gombe, macen da ke taka muhimmiyar rawa wajen farautar ƴan Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya. A cikin shirin mu na yau za ku ji ƙarashin hira ta da ita. A yau na fara da yi mata wannan tambayar. To a kungiyar ku ta Maharaba ya zuwa yanzu kamar mutane nawa zaki iya cewa kun rasa sanadiyar ƴan ta'adda?
Eto gaskiya mun rasa mutane kin kai 8.
Allah sarki. To ko kuna samun wani tallafi daga gwamnati ko in ce hukumomin tsaro a wannan gwagwarmayar da kuke yi?
Eto lallai a lokacin da Boko Haram din yake da zafi sosai, gwamnati ta taka rawar gani sosai, ta yi mana tallafin abinci da artatai, har ma wasu lokutan idan muna da fiyatojoji suna taimaka mana da wasu makamai. Amma makaman da muke samu kwato wurin Boko Haram lokacin da muka yaki a madagali sukan bar su a wajen mu mu yi aiki da su, amma idan lokacin da zamu koma za su karbi kayan su ajiye.
Su sojojin sai su kwace makaman in sun tashi tafiya kenan?
Eh to ba kwace ba kike yi ba, yake wancan makaman ai ba hurumin mu bane ne.
Eh haka
ga gani iyayen mu da kakannin mu kinga su muka sani ko muka fi iya aiki da shi. Suna ba mu nasu mu yi aiki da shi, amma lokacin da za mu dawo gida za mu iya ba wasu waɗanda za su zauna a cikin mu ko kuma mayar wa sojojin aiki.
To a wannan sana'ar taki da kike yi ta farauta da sauran ƴan uwanki, me babban ƙalubalen da kuke fuskanta yanzu haka?
To alhamdulillah yanzu dai ƙalubalen da muka fuskanta gaskiya ba mu da kayan aiki, kamar arshashi muna samun matsala a kan su don bamu da su a ƙasa, kuma gwamnati ko siyasa ta kare shi, amma har yanzu akwai abin da ya rage. Wannan arshashin bamu da shi ko mu san inda za mu samu shi ba, wannan ne yake taka mana birki a yanzu haka. Na biyunsa bamu da abin hawa yanzu duk gaba ɗaya mu daga manyan mu har zuwa ƙananan mu babu wanda yake da takamaiman abin hawa wanda za a shiga jeji da shi, ko da ma shi ne ka babu ne dai mu ɗau haya da su in mu shiga jeji. Wani lokaci ma idan muka je ɗaukan hayan da yake kurin din din hatsari ne, ba kowane jire ba ne zai iya haƙura ya ɗauki dukiyarsa ya damu mu shiga da shi jeji ba. To sai mu roƙe su su kai iyakin da za su iya tsayawa, idan suka tsaya a waje zai mu ɗauki ƙasa da sauran aikin mu da ƙasa. To muna samun matsaloli a kan waɗannan abubuwa guda biyu.
To kun taɓa gabatar da kokenku ga hukumomin nan yankin, ga gwamnati, don ta san halin da kuke ciki?
Gaskiya muna ƙoƙari a kan gabatar da irin waɗannan abubuwa kamar dawodin jaje rediyo ba dai, amma har yanzu zai tukuna gwamnatin da tuntuɓe mu wasu.
To wane kira za ki yi ma gwamnati tun da yanzu yau gashi kin samu zarafi?
Gwamnati dai da hukumomin da suka kamata su yi taimako, ko kanmu na karko dai ba mu da alkashi wanda za mu sarrafa makaman mu da shi. Na biyunsa ba mu da abin hawa, wannan kuka shi ne kukanmu dukkanmu gaba ɗayanmu a madadin ƙungiya na yi wannan kuka. Shine yake roƙon gwamnati da hukumomin da suka kamata inda hali a taimaka mana da waɗannan abubuwa, kuma wallahi idan muna da kayan aiki a yanka mana lokaci a ga aiki.
Wato kina gani idan aka ba ku kayan aiki za ku yi abin da ba a taɓa tunani ba kenan?
insha Allah.
To yanzu kun bar mu koma ga batun farautar dabbobi. Su kuma ta fannin dabbobi wanda kalubale kika taɓa fuskanta?
A gaskiya ni kalubalen da nake fuskanta dai ba zai wuce guda ɗaya ko biyu ba. Kalubale na farko dai da nake fuskanta akwai wani dabban da ta taɓa harba a zatona dabban ya mutu. Kuma sai na ga dabba ta tashi kuma tana neman ceton ranta. Ko bayan harbinta ya ci awa daya wannan dabban dai aka aice dai ba wanda ya ci wannan dabban haka muka tsale ta sai ta shure-shuren ta daga baya har ta karasa mutuwan da kanta muka jefar da ita.
Allah sarki. Ma sauraro, anan muka kawo ƙarshen wannan hirar, anan kuma za mu dasa aya 20 mu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin babbar bakuwar ta mu Aisha Bakarugwambi da Ms Julie Gresham da ta taya ni hada shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To a gaida Maryam Dauda yanzu kuma ga Nazir Ahmad Hausawa da shirin jaridan Amurka.
Sharhin jaridan Amurka. A cikin shirin sharhin jaridan Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar LA Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken masu fafutukar ganin an fifita fararen fata sun ce wanda ake zargi da yin harbin kan mai uwa da wabi a Florida ya samu horaswa ne daga kungiyarsu. Labarin ya ci gaba da cewa korarren ɗalibin da ake zargi da kashe mutane 17 a makarantar gaba da firamare da ke kudancin Florida ya samu horaswar masu fafutukar ganin an fifita fararen fata a jihar, inda ya halarci horaswar ayyukan soji a Tallahassee kamar yadda sabbin bayanai suka fita a ranar Alhamis. A cikin binciken da ake yi akan mummunan harbin kan mai uwa da wabin da ya afku, wakilin kungiyar tsageru ta Florida Republic ya faɗa wa masu bincike a kungiyar masu rajin baiwa kowa haƙƙinsa na Anti-Defamation League ko kuma ADL a taƙaice cewar wani ɗan kungiyar su ne ya gabatar da wanda ake zargi da harbi Nicholas Cruz ɗan shekaru 19 a cikin kungiyar tasu mai zaman kanta a wani shafin su na rubuce-rubuce. Kungiyar dai ta Florida Republic na kiran kanta da kungiyar rajin haƙƙin fararen fata kan bambance-bambancen aƙidin siyasar fararen fata a shafinta na yanar gizo. Gami da ƙarin buƙatunta na kusa da kusa sun haɗa da mamaye birane domin shigar da ƙananan yara fararen fata. Cikin kungiyar, babban ginshiƙin tabbatar da jiharar fararen fata tsantsa. A wani faifan bidiyo da kungiyar ta saka a shafin yanar gizo ya nuna mambobin kungiyar na gwajin horaswa irin ta sojoji da saka kayan badda kama gami da sara wa juna da waƙar da take cewa suna kiran mu Nazi kuma muna alfahari da hakan. Sai kuma jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken makudan kuɗin da NRA ke kashewa na biya musu buƙatunsu a Washington duk da irin ƙalubalen da hakan ke haifarwa. Labarin ya ci gaba da cewa bayan ɗan bindigar da ake zargi da kashe mutane 17 a wata makaranta a Florida da bindigar da aka siye ta bisa doka da ƙa'ida mai suna AR-15 rifle, ɗaya daga cikin rubutun da shugaba Trump ya yi a Twitter na fari akan mummunan lamarin bai mai da hankali akan takaita mallakar bindiga ba, a'a sai dai ya mai da hankali ne akan ciwon tabin hankali. Trump ya rubuta a Twitter cewa alamu da yawa sun nuna cewa ɗan bindigar na Florida na fama da tabin hankali har an kore shi daga makaranta saboda halayyarsa ta rashin tabbas. Sai kuma jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken yunkurin neman mafita a majalisar dattijai ya mutu, haka kuma shirin McKinley ya lalace. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC nake cewa mu zama lafiya.
A gaida Nazir yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke kira kuna aje mana.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka, mai magana Baffa Adama Refata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya. Al'ummar Najeriya, al'umman arewacin Najeriya, duniya ta yarda cewa mu mutanen Najeriya da musulmi da kirista muna son addini kuma muna bin addini sau da kafa. To amma irin maganganu da furuce-furuce mu na karo da addini mu da kuma imanin mu. Ya kamata mu fahimci cewa ni'ima falala ce daga Allah. haka kuma masifa da bala'i jarrabawa ce kuma adalci ne na Ubangiji Allah subhanahu wata'ala.
Assalamu alaikum. Sunana Dr. Haruna Damba Habaji Bajoga, ɗalibi a kwalejin ilimi na Alhaji Garba Zagada. To alhamdulillahi ala kulli hal. Hakika waɗanda suke damfara ko kuma in ce gargaɗin da gwamnatin tarayya ta yi wa matasan Najeriya cewa su yi hattara domin akwai masu damfaran da ke iya damfarar su da sun ɗaukar su ɗan fawa cewa matasan su lura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi daga Alhaji Maniyu ɗan uwa mai Allah na garin Jega. Ina kira ga ɗan uwa na 'yan Najeriya mu yi godiya ga Allah musulmi duka. Kirista shiguri mai yusa almasihu da Allah kawo Buhari Najeriya ta ceci ta zama raka mara tunkuwa sai Allah kawo jinan Muhammadu Buhari da Hutai da Ahmad Ali an ka daidaita ana banka ana binki yana farcewa amma yanzu Allah ya sa ƙasa ta fara memori mai kyau sai fatin janaral sai fatin mayan mutane ana la'anta.
Assalamu alaikum daga nan jihar Filato a karamar hukumar Wasi kuna tare da Abdulrahman Anwasi. A da Allah muna mika kokemu ga gwamnatin jihar Filato da ma Najeriya game da hanyoyi da yake wakana a yankinmu na yankin karamar hukumar Wasi sun lalace ga matsalar makarantu da kuma wa'in tsurare karkarani suna fama da matsalar ruwan sha. To da wannan hanya ne muke mika kokemu ga shugabanninmu musamman 'yan siyasa su duba wannan matsaloli ba ce kada lokaci ya karewa su shugabannin namu su zo kuma lokacin yake neman zaɓe suna bin kan talakawa tare da magi da homo da kuma indomie daya. Gaskiya har ga Allah a wannan lokacin hankali ba zai ɗauka ba. Mu talakawa muna alfahari da katinmu ƙuri'anmu shi ne 'yancinmu.
To madalla muna godiya ga waɗanda suka samu damar aiko mana da sakonnin sai a ci gaba da kira ana ajiye mana sakonmu kuma za mu ci gaba da kawo muku su. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Ƙasar Pakistan tana gina ganuwa akan iyakarta da Afghanistan tana kuma so shugaban Amurka Donald Trump ya biya kuɗin wannan ginin. Ministan harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar Pakistan Khawaja Mahmud Asif ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Bloomberg cewa ginin ba zai ci wa Amurka kuɗi mai yawa ba, sun fi kashe kuɗi a yakin. Ɗan ɓangare ƙalilan kawai ne na katangar aka kammala ginawa sabili da ƙarancin kuɗi, amma Asif ya ce yana kyautata zaton za a kammala ginin shekara mai zuwa. Trump ya fusata Pakistan wadda watan da ya gabata da ya zabta da kimanin dala miliyan 200 na tallafin da Amurka ke bata, ya zargi Islamabad da gaza taka rawar gani a yaƙi da ta'addanci. Trump kuma ya ce Pakistan ta maida shugabannin Amurka tamkar wawaye, inda ta karɓi sama da dala miliyan 330 cikin shekaru goma da suka shige ba tare da yin wani abin a zo a gani ba sai da ƙarairayi da yaudara. Jiya Alhamis, Majalisar Dokokin Amurka ta ƙi amincewa da tsare-tsaren shige da fice guda hudu da aka gabata a zauren majalisar cikin makonnin da aka keɓe domin muhawara kan matsayin baƙin haure matasa da ke fuskantar barazana ta sakeyarsu da za a fara ranar 5 ga watan Maris. Tsarin da shugaba Trump ya gabata shi ne ya sami kuri'u mafiya ƙaranci, inda ya sami kuri'u 39 daga majalisa mai membobi 100. Prime Ministan ƙasar Habasha ya ce ya sanar da cewa zai murabus a wani abin da ya ce yunkuri ne na kawo ƙarshen rikicin siyasa da ake fama da shi a ƙasar. Ƙasa da sa'o'i 24 bayan murabus ɗin Jacob Zuma, Afirka ta Kudu ta yi sabon shugaba.
To madalla masu sauraron mu, an muka ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da al'asar idan Allah ya kaimu za ku dosu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Girasa Alheri Abdulrahman ta na gabatarwa, sai Tubahido Dedone wanda ya daidaita mana sauti da ma injiniyan mu na yau Darol. Ni Sarfil Hashin kuma ke cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.